sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokacin. Yau talata 21 ga watan Afrilun shekarar 2020. Baba Yakubu Makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abinda muke tafe da shi ga kanan labarai.
To baba, wani jami'in Majalisar Dinkin Duniya a yau talata ya ce muddin kasashe suka yi garaje wajen dage matakan takaita zirga-zirga, to kuwa akwai hatsarin yiwuwar sake dawowar cutar coronavirus. Haka kuma gwamnatin Koriya ta Kudu tana musanta rahotanni da ke cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ba shi da lafiya bayan da aka yi masa aikin tiyata na zuciya. Sai kuma kasuwannin hannayen jarin ture sun fadi warwas a yau talata a yayin da faduwar farashin danyen man Amurka na tarihi ya ci gaba da yin tasiri ga tattalin arzikin duniya.
Kanon labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani akan yadda cutar COVID-19 ke karuwa a Najeriya, inda aka tabbatar da mutane 665 sun kamu da cutar. Za ku kuma ji cewa a karon farko hukumomi a jihar Sokoto sun tabbatar da bullan cutar coronavirus a jihar Sokoto. Kana wani dan Najeriya mazaunin New York da ya kubuta daga cutar coronavirus ya mana ƙarin haske akan yadda cutar ta kama shi, tare da yin gargadi akan daukan matakan kariya da muhimmanci. Muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki, sai kuma ra'ayoyin kuma sauraro da kuka aika mana ta hanyar email. Amma sai mun fara jijin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da cikakkun labaran duniya. Wani jami'in Majalisar Dinkin Duniya a yau talata ya ce muddin kasashe suka yi garaje wajen daga matakan takaita zirga-zirga, to kuwa akwai hatsarin yiwuwar sake dawowar cutar coronavirus. Dr. Takeshi Kasai, daraktan hukumar lafiya ta duniya mai kula da yankin yammacin Pacific, ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ba lokaci ne da za ku yi saku-saku ba, ya kamata mu shirya kanmu domin tunkarar wata sabuwar hanyar rayuwa. Sakon na gargadi yana zuwa ne a yayin da gwamnatoci a fadin duniya suke duba lokacin da ya dace su sassauta dokokin hana yaduwar cutar wadda ta adabi rayukan jama'a a fadin duniya tsawon watanni. Prime Minister Italia Giuseppe Conte ya wallafa a shafinsa na Facebook cewa gwamnatin kasar za ta bada sanarwar shirinta ya zuwa karshen mako bayan aikin da kwararru domin tsara yadda za a sake bude al'amura sannu a hankali. Ita kuma majalisar dokokin kasar Burtaniya tana daukar matakai daya bayan daya na komawa aiki bayan dogon hutu. Gwamnatin Koriya ta Kudu tana musanta rahotanni da ke cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ba shi da lafiya bayan da aka yi masa aikin tiyata na zuciya. Babu wani abin da zai tabbatar mana da cewa Kim Jong-un ba shi da lafiya, wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Kudu ya faɗa wa muryar Amurka. A baya wani mai magana da yawun shugaban Koriya ta Kudu ya ce sawar bata ga wani sabon abu ba da Koriya ta Arewa, kuma babu wani abin da zai tabbatar game da rahotanni da suka samu akan Kim, wanda bai halarci wani muhimmin bikin gwamnati ba a makon da ya gabata. Jaridar Daily NK, wacce ake wallafa ta yanar gizo a Koriya ta Kudu tare da dimbin mutane a Koriya ta Arewa a ranar Talata, ta rawaito cewa Kim yana samun sauki bayan aikin zuciyar. Kasuwannin hannayen jarin ture sun fadi warwas a yau talata a yayin da faduwar farashin danyen man Amurka na tarihi ya ci gaba da yin tasiri ga tattalin arzikin duniya. Kasuwar hada-hadar canjin kudade ta FTSE ta London ta fadi da kashi 1.7 cikin 100 a farkon bude kasuwa, yayin da hannayen jarin CAC 40 a Paris da DAX na Frankfurt suka yi kasa da kashi 1.9 cikin 100.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu fara bude taskar rahotannin mu da hali da ake ciki a Najeriya, inda mutane 665 suka kamu da cutar coronavirus a daidai lokacin da gwamnatin jihar Lagos take shirin saka dokar rufe huska a dole domin rage yaduwar cutar a jihar Lagos. Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani daga birnin Eko.
A karon farko dai ba a samu koda mutum guda da aka ce ya kamu da cutar ba a jihar Lagos, sai dai an samu sabbin jihohi da suka hada da Gombe mai mutum biyar sai Sokoto mai daya. A karon farko jihar Kano ta samu mutane 23 sabbi masu dauke da wannan cuta, wanda ke zama na farko a tarihin jihar da ma arewacin Najeriya. Haka suma jihohin Kaduna an samu 3 sai Borno 2, jihar Abia kuma guda 2, sai daya daga jihohin Sokoto da Ekiti da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja. Rahoton na cibiyar yaki da cutar corona na cewa kawo yanzu an sallame mutane 188 daga gadan asibiti bayan da suka warke. Sai dai kuma tarin jimilla inji cibiyar ya nuna cewa jihar Lagos har ila yau ita ce ta daya da mutane 376, sai birnin tarayyar Najeriya Abuja mai mutane 89, sai Kano da yanzu haka take da mutane 59. Bayanai dai sun nuna cewa tuni jihar ta Kano wa jihohin Osun, Oyo, Edo da jihar Ogun da ke makwabtaka da Lagos fintin kau, abinda kuma ke tadawa masana harkokin lafiya hankali. Yanzu dai a wani mataki na dakile bazuwar cutar ta coronavirus, gwamnatin jihar Lagos ta dauki wani mataki da zai fara aiki a mako mai zuwa, wato dai na tilastawa duk wani mazaunin birnin na Lagos saka takunkumi na bada kariya a hanci da kuma baki domin hana bazuwa ko yaduwar wannan cuta ta coronavirus. To koya mazauna birnin na Lagos suka ji da wannan sabon doka, tambayar kenan da Naiwa Alhaji Ado Dan Sudu, shugaban wata kungiyar matasa a jihar ta Lagos.
Game da dokar takunkumi da gwamnatin jihar Lagos suke so ta kafa sati nan da zai shigo, ya shafi kudin kasa gari ya tashi, kuma wannan ina ganin ihu ba bayan hari ne ko kuma a baya ba zane, domin ba tun ba yanzu ya kamata ma a ce za a kafa wannan doka ba. Ya kamata a ce wannan doka an kafa ta tun da aka fara lockdown din nan, aka fara hana zirga-zirga, ya zama kowane dan adam yana da wannan takunkumi. Kuma gwamnati ta zama ta sa takunkumin nan, ta yi order takunkumin nan, kowane dan kasa, kowane dan jiha ya samu ainihin wannan takunkumi.
Ra'ayina game da sa takunkumi a nan jihar Lagos inda muke, abun yana da kyau, kuma matakin da jihar ta dauka yayi. Sai dai me a kula da jami'an tsaro wanda za su iya mai da abun hanyar samun kuɗi nasu na kansu, domin wani zai iya ganka baka iya sa shi ba, ko ma kuma baka sa shi daidai ba ya ce ya kama ka domin yana neman wani abu hannunka.
Assalamu alaikum, sunana Abdulsalam. Ra'ayina game da saka dokar takunkumi a Lagos, gaskiya hakan yana da kyau kuma abu ne mai kyau. Zo dai damun mutanen da suka damu da kansu sosai suna amfani da wannan takunkumi.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, hukumomi a jihar Sokoto sun sanar da bullon cutar coronavirus a karon farko a cikin jihar. Gwamnan jihar Aminu Waziri Tambuwal shi ne ya ba da wannan sanarwar. Ga dai rahoton Lamido Abubakar daga Sokoto.
Wanda yake da wannan rashin lafiya ta coronavirus da ciki ya tafi da haka kuma illa kira ga mutane su mutu da mutum da ba da jayayya ka'idodi da aka bayar aka bayyana aka zayyana wadanda ya kamata mu bi don kiyaye kanmu da lafiyar mu da iyalin mu jama'a mu. Babu shakka wannan ba ƙaramin abu ba ne, kuma tun muna ji a wurare yau ga shi ya kawo mu din kuma illa kira gare mu da mutum da ba da baƙon haɗin kai musamman ma'aikatan lafiya kuma kwamishin da aka sa a irin wani aiki don muka cewa cikin taimako ubangiji mun dace yaɗo wannan mummunan cuta.
Gwamnan jihar Sokoto Right Honorable Aminu Waziri Tambol kenan ke tabbatar da bullar cutar nan ta coronavirus ko COVID-19 a karo na farko a jihar ta Sokoto. To koya ya jama'ar jihar Sokoto suka ji da samun wannan labarin na cutar ta COVID-19 a birnin Sokoto?
Sunana Aliyu Magaji daga nan Sokoto.
To ya kaji da wannan rahoto da aka samu na farko na kullar cutar corona a nan Sokoto?
To farko dai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda abinda muke ji daga nesa shine ya kawo a nan Sokoto. Shi kuma tunda an ce an kai shorin da za a binciki wannan lalura da ta same shi, sai a binciki yan uwa ne da na kawo shi na asibiti, wani hali suke ciki su ma.
Sunana Abdullahi Hashim. Wannan musiba ce, mun ga kasashe da dama irin yadda wannan annoba ta yi musu illa kuma ta wa duniya illa. So abinda a kira ranar shine ga jama'a su bido kukin hukuma.
Wagga cuta yanzu mun ji labarin tashin goshin fito, muna roƙon Allah kai muna maganinta. Gaskiya ni ganawa gani da ra'ayina yana da buƙatar da rufe kasuwar da sauran dai wasu movement da za a yi saboda baka san iyaka abubuwan da za su iya faruwa ba a duniya.
Kamin tabbatar da wannan cutar ta COVID-19 a jihar Sokoto, sai da gwamnan jihar Aminu Waziri Tambuwal ya ba da gargaɗi ga wasu 'yan asalin jihar Sokoto da cewar kada a bari su shigo birnin Sokoto saboda akwai yiwuwar samun cutar ta COVID-19 gare su. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Sokoto.
Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Kasashen yankin kudu maso gabashin Asia sun shiga jerin kasashen duniya da ke hanzarta sakin fursunoni daga gidajen yari da ke cike da cunkoso da fatar dakile sabbin kamuwa da cutar COVID-19. Wanda yake wasu suna jinkirin hakan ganin cewar suna cikin masu gidajen yari da ke da yawan cunkoso a duniya. Yankin ba zai bata wani lokaci ba, in ji kungiyoyin kare haƙƙin dan adam da masana kiwon lafiya. Phil Robertson, mataimakin daraktan Asia na kungiyar kare haƙƙin dan adam, ya ce bala'i ne ke jira ya faru. Idan aka samu barkewar cutar, waɗannan wuraren za ta fi shafuwa cikin sauri, kuma wuraren nan ba a shirye suke ba wajen kula da fursunoni marasa lafiya. Daga ƙarshe kuma an kashe kimanin dakaru 26 na ƙasar Afghanistan ko kuma mayaƙa masu goyon bayan gwamnati a cikin kwanaki biyu da suka gabata a arewacin Afghanistan a fafatawa da ƙungiyar Taliban a cewar ma'aikatan tsaro da jami'an yankin. A daren Lahadin da ta gabata, mayaƙan Taliban sun kai hari kan sojojin Afghanistan a yankin Khwajagar da ke lardin Takhar. Muhammad Jawad Hijri mai magana da yawun gwamnan Takhar ya faɗa wa muryar Amurka cewa ana ci gaba da gwamza faɗa na tsawon sa'o'i kuma an kai hari ne bayan ƙarin soja. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaro ta fitar ta ce 17 daga cikin waɗanda aka kashe sojojin Afghanistan ne da suka bambanta da sojojin ƙasa da ƙasa Afghanistan. A hukumance ana kiranta da rundunar sojoji da ke kula da yankin Afghanistan da ke ƙarƙashin jagoranci babbar rundunar ta ƙasa da aka ƙirƙiro ta a shekarar 2018 don baiwa 'yan garin damar tsaron yankunansu. Duk da ire-iren matsaloli da ke tattare da sojojin tsaron na cikin gida, idan suna aiki sosai, suna samar da ƙwararrun mayaƙa masu ilimin gida wanda ke kare fararen hula a yankunansu, kuma galibi suna da matsayinsu fiye da sojoji na yau da kullum saboda ba su da wani wurin da za su tsere su bar ƙasar. Kate Clark, Director General na ƙungiyar masu sharhi kan lamuran Afghanistan, ta rubuta a wata sanarwa game da rundunar yankin.
To madalla, a gaida Adiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da wasu ke bayyana shakkunsu akan cutar coronavirus, musamman a kasashen Afirka da ke cewa cuta ce ta Turawa, Ibrahim Ahmed ɗan Najeriya mazaunin birnin New York nan Amurka, wanda ya warke daga cutar, ya tabbatar da cutar na iya kama duk wani ɗan adam da yake tattaunawa da abokiyar aikinmu Madina Mai Shanu. Tsohon ɗan sandan ya fara ne da bayyana mata yadda ya kamu da cutar.
A gaskiya game da wai inda na kamu da wannan ciwo, kamar yadda na faɗa a wasu bayanai da na yi na gaba, sai yi wuya mutum ya ce ga inda ya samu fi sabilillahi, amma a sakamakon wani ɗaura aure da muka je a Staten Island aka samu rasuwa sai aka ce rasuwar a sakamakon wannan ciwon ne. Ba a dade ba jin kadan aka samu mutanen da suka je wannan taron kuma wasu suna ta kwama da zazzabi da rashin lafiya da haka kuma ya kasance sun je taron.
To Malam Ibrahim, wani irin hali ka shiga a lokacin da kai fama da wannan cutar?
Kaman ka ce bangare na ɗaya ne da bangare na biyu. Lokacin da ciwon ya fara, zazzabi ne mai ƙarfi da yawan zufa da ciwon kai da gudawa da jiri da ciwon baya watan na fitan hankali a takaice abinda zan iya faɗa kenan. To kuma a wannan lokaci sai ya kasance ina yin watan irin sisirace da kuma shan watan magungunan dai da aka sani shahararru da ake ta gargadi a sha idan kana jin irin yanayi haka, su citta, su zuma da lemon tsami din nan haka na dinga ɗarkarsu da su ga da su wannan tafannuwa da dai makamantansu da yisirace akai-akai don ka ji kishi ruwan da aka sha ma ka ji kaman an fasa kwalba ne ana ƙura maka wannan makogwaron naka. To yanayin yadda na dinga ji kenan.
Waɗanne irin alamomi ka ji a jikinka kafin ka gane cewa kana ɗauke da wannan cutar?
An san cutar ta shige ni ba sai da aka kai na ICU bayan na yi awa 24 ɗin nan na samun mashina da suka yi domin su gano abubuwa kuma magunguna masu ƙarfi da na farfado shi ne aka min wannan bayani. Amma idan karan kaina ba ni da ilimin da zan ce ko wannan shi ne ko ba shi ba ne, saboda zai wuya ka tsaya ka kalli kanka ka ce shi ne, a kai ka san dai alamun dai abubuwan da ake faɗa kawai zazzabi ne mai ƙarfi mai sa damuwa matuƙa da gaskiya. Amma ban taɓa tunanin a cikin kaina shi ne ko ba shi ba ne ba. Shi ne daga lokacin da aka shigar da ni ICU ɗin aka na san an kawo ni na san ina wajen, amma daga lokacin da suka samun mashina da wasu akan girjina wayoyi dai aka ɗaɗɗora aka sa ruwa aka sa monitor daga lokacin na ɗauke wuta ma'ana kwata-kwata ban san yanayin da nake ba sai bayan kusan sama da awa 24 da na farka na farfado sai na fahimci ashe ga inda nake nan. Kuma su suka zo suka min bayani wanda ya nuna min cewa shi asalin ma ciwon ya fara ne daga pneumonia, cewa shi watan huhuna ya samu matsala a sakamakon haka nake wahala saboda pneumonia din.
Malam Ibrahim, cikin magungunan da ka sha akwai maganin chloroquine?
Eh, da akwai chloroquine don daga baya bayan sun rage yawan kusan yadda suke bani da nake kwance wannan kwana goma da nake faɗa sai yanzu akan bani da safe da rana a kwayansa sai a ce mun gashi nan hydrochloroquine ne.
To a ganinka magunguna ne suka fi taimaka maka ka warke ko kuma kwayoyin halittar jikinka waɗanda ke yaƙi da cututtuka ne suka fi taimaka maka?
Halin da na shiga asibiti to yana nuna cewa iya gurgudan watan magungunan da suka dinga ɗora mun wanda na tabbatar ko da yaushe jikina yana fashe yana maƙale da ruwa a jikin ƙarafa da yawa kala-kala. To ina gani cikin ikon Allah da yardan Ubangiji yana daga cikin abinda shi ne ya yaƙi ciwon har na samu wannan dama na waraka.
To a ƙarshe Malam Ibrahim, wani irin shawara za ka bai wa duk waɗanda suka kasance sun kamu da wannan cutar?
To shawara dai a takaice ba ma na wanda ya kamu da ciwon ya fito ba ne, na mu duka ne kawai kiyaye wannan dai da ake ta faɗa. Ina ganin shi ne abu mafi muhimmanci saboda ciwo ne wanda ba wai yawo yake a sama ba, balle ka ce ka hango shi ba duka kauce, kawai a wani ne Allah zai saka masa ta hanyar da bai sani ba sai ka ga kai ma ka kamu da shi.
Ibrahim Ahmad ɗan Najeriya da ya warke daga cutar coronavirus kuma tsohon ɗan sanda na birnin New York. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallabi da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyar Madina Dauda Taya ofishinmu da ke Abuja da Dr. Rashidi Dado, Director a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu, da Alhaji Ibrahim Musa na Majalisar Samar da Ingantattun Iri a Najeriya. Dr. Sa fara yin bayani akan wani taro da suka yi a Abuja na yadda za a samar da ire-ire masu kyau da kuma canja irin hanyar da ake yin noma a ƙasar. Ga dai ci gaban tattaunawar tasu.
Akwai ni na'ura yayi wanda yana nan yana haɗe da telefon ɗinsa, zai nuna masa cewa akwai damuwa a wuri kaza, a ciki ko tsakiyar gona ko a ƙarshe. Kin ga sai ya je, in ya je kuma sai ya gani, sai a ɗauki mataki. In ga su sun yi nisa, amma yanzu mu muna nan muna ɗaukar jirikan muna wannan muna a baya ana feshi ana har yaushe. Kuma duk wahalar nan da kai girbin ba mai kirki ba ne, bai ba mu. To kina nufin yanzu waɗannan iri da suka zama ƙwararru sun yi aiki a kansu sun canza musu halitta, ya bambanta da iri wanda mu muke da shi tun asali? In haka ne, me yasa namu irin ya zama bai da amfani? Eh to, babu bambanci. In da wanda aka gyara, bambancin su abu ɗaya ne.
To,
bambancin su shine wannan abin da na sa mai aka sa mata a ciki ya dan canja mata wannan ƙwayar halitta akan ko ƙwari in suka zo suka dan dame shi ko su gudu ko kuma su taba su je su mutu ko kuma wani abu. Wannan abin da aka dan same shine kai bambancin su. Amma in ba haka ba, color komai da komai ɗaya ne. Duk kayan amfani na jiki, zance nutrients na ciki dukka. Domin sai an yi gwade-gwade, in kai wannan ɗin zai ɗauke ka shekaru wurin goma har goma sha ɗaya kana gwade-gwade, wai shin wannan sabon abun da na kawo cikin wannan irin zai canza ma, zai kawo mata wani abu, zai kawo illa ko mutum in ya taba shi ko ya ci ko me zai kawo mai illa ko kuma zai, you know, ya zamanto mai ciyawa ko ya dai. Sai ka yi gwade-gwade har ƙarshe ka tabbata cewa wannan abun ba ta da wata illa, ba ta kawo wani abun da zai kawo illa kuma mutum
ga jikin mutum ba,
jikin mutum ko duk sai an gwaggwada shi kuma sai ya zama iri ɗaya da wanda wannan uwan iri ɗin wanda kai amfani da ita
ke wajen gwaji.
Wurin gwaji in aka gwada wannan, sai a gwada shi da wannan gwada, sai komen su ya zama kurkusa.
To sun zama kusan kankan kenan.
Yawwa.
A wajen amfani.
A wurin amfani. Yawwa, komai babu bambanci, wannan bambancin babu, sai dai ko wannan abin da aka kawo ita ce za ta bambanta su. Amma wai in an aje miki cewa menene wannan, mai ba za ki iya
ganewa ba. To bari da gare ka Alhaji Ibrahim Musa, kana majalisar samar da ingantattun iri. To in aka ce ingantaccen iri, me ake nufi ne kam?
To Hajja Madina, kin san ne manomi ne,
ƙwarai babban manomi ma kuwa,
ina a gidan gona a nan na tashi a nan ne makaranta, kuma nakan yi magana da yaran da manoma za su gane. Akwai amfanin gona da ake shukawa a zuba a rumbu, idan damuna ta dawo sai a casa shi, wato tsaba, wanda muke casa muna ci. Wannan idan an shuka tsaba ne, ba ingantaccen iri ba.
Wani iri kenan? Ana samun tsaba a shinkafa ko wake ko masara ko irin su?
Duk abin da ka shuka ka girba ka ajiye domin ka ci ko ka ajiye a rumbu, tsaba ne.
To
wato yanda mutane za su gane abin da ake nufi da ingantaccen iri, sun sani mantawa su kai. Wato an samu matsala da tasgaro a aikin gona, kuma wannan matsala gaskiya, magana na gaskiya, sakacin gwamnoni ne da shugabannin kananan hukumomi.
To
zan baki misali guda daya wanda za ki gamsu. 1976 lokacin da gwamnatin tarayya, lokacin shugabancin Olusegun Obasanjo
a mulkin sa na farko,
ta fito da jadawalin aikin noma. Audu Bako yana dan sanda, yana gwamnan Kano, da ya zo ya bude kogunan su kura kafin ya fara ainihin shimfiɗa ainihin jadawalin aikin noma, sai da ya kafa makaranta wacce ake kira Thomas Audu Bako School of Agriculture, wanda za ta karantar da yara da ɗalibai waɗanda za su koma karkara. su nuna wa ainihin matasa da ainihin manoma yadda za su yi aikin gona waɗanda ake kira agricultural extension officers har 1992 ana ganin malaman gonan nan suna yawo a babura ainihin waɗanda aka karantar a makaranta za su karanta halittar ƙasa halittar tsirrai da dai sauransu za su dauki ainihin irin su yi aiki a kansa kusan shekara 2 ko shekara 1 da rabi su tabbatar da shi ingantacce ne amma babu abin da ya canza a halittarsa to a halin da muke ciki yanzu a Najeriya muna da kwararru da muke bukata a ƙasa yan ƙasa sannan kuma akwai abokan Najeriya kwararru da suka shigo da kasashen waje saboda suna da muradi akan harkar noma a Najeriya saboda Najeriya Allah albarkace ta da ƙasa mai kyawun yanayi yanzu idan kai Sokoto ƙasa daban zaka samu idan ka je Bayelsa wata irin ƙasa zaka gani idan ka je birnin Kebbi ƙasa daban zaka je Kajos daban kuma duk waɗannan ƙasan za su shuka su noma ma amfanin gona daban-daban a duk duniya duk abin da ke bukata in ka kawo shi Najeriya zai yi mangoro zaka sha ka jefar ka ga ya tsira muna da ƙasa mai kyau sama da hectare miliyan 8 ba a noma ta
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban shirin yanzu a madadin bakin namu Dr. Ross Gidado da Alhaji Ibrahim Musa da kuma wakiliyar Madina Dauda da ta tattauna mana da su sai Julie Leather Creation da ta taimaka wajen hada mana sauti Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Madalla a gaida Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email
Ayau sakonmu na farko ya fito ne daga Ali Abdullahi Doron Baga yace muna alfahari da irin nasarorin da sojojin Najeriya suke samu akan mayakan Boko Haram Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da kuma yaduwar COVID-19 a Najeriya sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Mele Umar Yusufari yace assalamu alaikum VOA Hausa ya Allah mun tuba gare ka sunayenka masu tsarki ka kawo ƙarshen wannan annoba ta coronavirus da ta addabi duniya sai sako daga Aminu Puyal Baban Yusra yace har yanzu ban yarda da coronavirus ba amma na san akwai corona yunwa dai tunda ita mun jima da ita mu ɗan Afrika shugabannin mu sune coronavirus gare mu saboda an dade ana ruwa ƙasa tana shanyewa a sakon kaka Yusuf Bazuka mai leda gololo cewa yayi salam VOA Hausa ina kira ga gwamnoni da suka hana zirga-zirga da cin kasuwanni a jihohin su sakamakon annobar coronavirus da su tallafawa al'ummar su domin in ba su kamu da corona ba to za su kamu da cutar yunwa Allah ya kiyaye kuma na karshe wanda ya fito daga Umar Adamu Katagum yace salam muryar Amurka hakika samun mai dauke da cutar COVID-19 a karamar hukumar Kazaure dake jihar Jigawa tabbas wannan babban kalubale ne ga malaman kiwon lafiya a Najeriya ganin yadda ake ci gaba da samun masu dauke da cutar a kowace rana to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi ku huta lafiya
Madalla yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
To a takaice dai wani jami'in Majalisar Dinkin Duniya a yau Talata ya ce muddin kasashe suka yi garaje wajen dage matakan takaita zirga-zirga to kuwa akwai hatsarin yiwuwar sake dawo cutar coronavirus. Dr. Takeshi Kasai, Director Hukumar Lafiya ta Duniya, mai kula da yankin Yammacin Pacific, ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ba lokaci ne da za a yi saku-saku ba, ya kamata mu shirya kanmu domin tunkara wata sabuwar hanyar rayuwa. Gwamnatin Koriya ta Kudu tana musanta rahotanni da ke cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ba shi da lafiya bayan da aka yi masa aikin tiyata na zuciya. Babu wani abin da zai tabbatar mana da cewa Kim Jong-un ba shi da lafiya, wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Kudu ya faɗa muryar Amurka. Kasuwannin hannayen jarin Ture sun faɗi warwas a yau Talata, a yayin da faduwar farashin ɗanyen man Amurka na tarihi ya ci gaba da yin tasiri ga tattalin arzikin duniya. Kasuwar hada-hadar canjin kuɗaɗe ta FTSE ta London ta faɗi da kashi 1.7 cikin 100 a farkon buɗe kasuwa, yayin da hannayen jarin CAC 40 a Paris da DAX na Frankfurt suka yi ƙasa da kashi 1.9 cikin 100. sannan kuma kasashen yankin kudu maso gabashin Asiya sun shiga jerin kasashen duniya dake hanzarta sakin fazinoni daga gidajen yari dake cike da cunkoso da fatar dakile sabon kama da cutar COVID-19 ko da yake wasu suna jinkirin hakan.
Masararo da takaitattun labaran duniyar muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta shirya kuma ta bada umurni da injiniyan mu na wannan lokacin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu a cikin shirinmu na dare. Salamu alaikum.